بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كم يوم كم رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda yayi daidai da 1 ga watan April shekara ta 2023 miladiya. Muna cikin tafsiri na suratul Kahf. Yau za mu tashi aya na 48.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.
كافون فارا فسارا أفيتم بايا وندا جيو مكزوم حمكا أما تمتاو من أمسا إبا جنبايا ناجيوا سلام أكرمك الله ga tambaya ne malam ya hukuncin hadaka wato hada maniyin namiji da kuma da maniyin mace ba tare da jima'i ba idan an samu tarnaki wajen haihuwa wato tambayin da ake a nan wajen idan aka samu matsala wajen haihuwa ya zamanto sun dade ba samu haihuwa ba shin za su iya hada za a iya tako maniyin namijin da kuma kwan matan sai a kai wajen likitoci su yi wani aiki wanda wannan aiki zai kawo haihuwa in Allah ya taimaka? Shi ne tambaya. To malamai sun yi magana dangane da wannan al'amari. Malamai suna ganin cewa akwai inda yake halarta a haɗa maniyin namiji da maniyin mace, akwai inda baya halarta. Malamai sun gudanar da shi ta fuskoki wajen guda hudu ko biyar. Na farko suka ce wato a samu maniyin namiji da kuma kwan mace wanda matan nan ba matan shi ba misali. Ita matan shi kwanta ba shi da kyau. Sai a ɗauko kwan wata mata wacce ba matan shi ta aure ba. Sai a haɗa da maniyinsa saboda ya samu haihuwa. To shin wannan ya halatta? Shi ne aka ce wannan ƙaunan wajibin malamai sun haramta shi. Cewa yin haka ɗin haramun ne domin ya ɗan yi kama da zina. Saboda maniyinsa ne da kuma kwanta. Ita wannan mata ba matar shi ba ce. Wannan bai halatta ba. To idan aka haɗa ainihin maniyin namiji da kuma maniyin mace kai ko kuma ce kwan mace a haɗa shi da ainihin maniyin namiji wanda ba mijinta ba. Kwan nata ne. Sai aka haɗa shi da maniyin mijin da ba mijinta ba misali. An gane wannan hanyar. Shi ne aka ce irin wannan sai kuma daga baya in an haɗa ainihin kwan mace da maniyin namijin da ba mijinta ba. Sai a ɗauki wannan maniyi da wannan kwai sai a sa a cikin mahaifanta. Ana so ita matar za ta haife shi. Shin wannan ya halatta? Shi na kace shi ba wannan bai halatta ba. Domin kwan nata ne amma mijin ba mijinta ba ne. Wannan ya saba ma shari'a shi ma. Shi ma wannan kai sai yana ɗaukar ma'anar zina. An gane? Saboda namijin ba mijinta ba ne. Amma kwan nata ne sai aka hada kwan wani namiji wanda ba nata ba sai aka hada shi da kwan ita matar matar aure saboda kasancewar maniyin namijin bashi da karfi mijinta ruwan maniyin shi na da matsala to sai a aro ruwan maniyi na wani kwan namijin wanda ba nata ba sai a hada da kwanta shi ne aka ce wannan yayi kama da zina shi ma wannan haramun dai shi ma kai tsaye sannan ya zamanto a dauko maniyi tsakanin ma'aurata guda biyu maniyin namijin da matar shi sai a hada sannan ita matar shi mahaifanta ba shi da kyau idan aka sa ainihin wannan maniyi da wannan kwan nasa aka hada aka sa a cikin mahaifanta mahaifan na da rauni za ta iya yin bari domin ta yi bari da yawa to a nan wajen sai aka yi aro sai aka samu wata mata aka ce ta taimaka ta sabilillah ita matar maniyin wannan namiji da matar shi sai aka sa a mahaifar wata mata wacce ba matar shi ba to shin shi ma wannan ya magayin shi bai halatta ba shi ma saboda an sanya maniyin wani namiji a cikin mahaifan wata mace wacce ba matar shi ba shi ma wannan ya saba wa musulunci malaman fiqhu sun yi sabani dangane da wannan in har ya auku in ya auku misali an dauko maniyin mazaje guda biyu ma'aurata aka sa a cikin mahaifan wata mata daban wacce ba matar shi ba to mukaddara wannan abin ya faru to yanzu in wannan abin ya faru a wacece mahaifiyar yaron wacece mahaifiyar ita mai kwan ita ce mahaifiyar ko wacce ta dauki ciki wata tara ita ce mahaifiyar an gane ko malamai sun tattauna akwai masu fahimtar asalin mai kwan ita ce mahaifiyar in ji wasu sun suka ce a'a asalin ita mai daukar ciki ta wahala wata tara ita ce mahaifiya an gane wannan ko wannan matsala malamai sun buga sosai a kan shi amma abinda malamai suka rinjayar shi ne ita mai daukar cikin wata tara ita ce mahaifiyar saboda a cikin alqur'ani Allah ta'ala yana cewa in ummahatuhum illa allati waladnahum in ummahatuhum illa allati waladnahum wato uwayensu ba wasu bane face waɗanda suka haife su an gane waɗanda suka haife su su ne uwayen ita mai wannan sai dai ta hakura duk da ta an ba da kwanta ne aka sa a cikin cikin wata ita mai haihuwar ita ce za ta ci gajiyar yaron ita ce yaron zai gada ita ma za ta gaje shi amma ita mai kwai ta lashe an gane wannan ko da kuma yadda Allah ke cewa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara ita mahaifiya ta ɗauki cikin yaro da ɗaukar cikinsa da kuma yaye shi wata 30 to kaga anan wajen da ita dai mahaifiya ita ce mai daukar ciki ita dai mahaifiya ita ce mai yaye yaro an gane wannan ko amma wasu malamai suka ce a'a a fa duba maganar kwan nan asalin kwan ba nata bane ba ya za a yi a jingina mata sai muka ce mun bi doron nassin alqur'ani ne a kanan wajen sannan na hudu ya zamanto wato a samu ainihin maniyin namiji da kuma a samu maniyi na wani namiji daban da kuma kwan na wata mata daban ita matan kwanta na da rauni sannan namijin maniyin shi na da rauni dukkansu gaba daya babu wanda zai iya haihuwa to saboda haka sai a samu wani namiji daban da kuma wata mata daban sai a ɗauki maniyinsu sannan sai a zo a sanya a cikin mahaifar ita matar shi an gane a sanya a cikin mahaifar matar shi wannan ya halatta kwan ba nata bane kwanta na da rauni an dauko kwai ne daga wajen wata mata sa'annan maniyi daga wani namijin ba mijinta ba amma kuma sai aka dauko aka sanya shi a cikin mahaifar matar shi na aure an gane shi ma wannan haramun ne bai halatta ba kuma idan ya auku yaya wace ce mai da yaran kaga in ya auku ita ne mai daukar cikin nan wata tara ita ce mai da yaran duk da kwam ba naka bane shi an gano wannan ku sannan na biyar kuma a samu a hada ainihin farfata tsakanin namiji da mace an gane duk namijin wato namijin ba mijinta ba sannan sai a aro ban wata mata ita ba an gane wannan ku a masu aure guda a samu mazaje guda ne ma'aurata sai a samu ruwan mali namiji da kwan mace sannan sai a je a shuka a cikin a dasa shi a cikin mahaifan wata mata mai neman haihuwa mani ba namijinta ba ne kwan ma ba a kwan ba na ta ba ne na tsakanta na wata mata ne amma za a dasa ne a ina za a dasa a cikin mahaifanta so tana buƙatar haihuwa to shi ma wannan a ka'ida bai halarta ba shi ma haramun ne shi ma a mahanganin shari'a sannan na ƙarshe shi ne a ciri ɗigon mani na namiji da kuma kwan mace sai a haɗa su barbara wato za a haɗa su barbara ne a cikin kwalba an gane ku za a haɗa su barbara a cikin testo an gane ku a waje sannan idan an haɗa su barbara wato halitta ta cika sai a ɗauko ɗin sai a sa a cikin mahaifa ɗin sai a sa a cikin mahaifan matar amma kwanta ne kuma mijinta ne maniyin nashi ne kenan meye matsalar matar matar tana da matsala ne kenan wajen mai kenan ila wajen mahaifa ne ko to a nan wajen gashi nan dai an sa to a nan wajen ba a samu na uku wanda ya shiga tsakani ba duka dai su ne mijinta ne kwaikwanta ne amma a waje ne aka yi tarbiyyarsa a waje ne aka haɗa barbaran aka sa a cikin kwalba sai da aka rebe shi ya ɗan fara tasowa sannan sai aka sa a cikin mahaifa sai ta haife shi an gane wannan ko to wannan malamai suka ce ya halatta an gane wannan saboda su biyun nan suna da matsala ko kuma ita tana da matsala amma an samu damar an yi tarbiyya daga waje kuma me za ku ce idan maniyi maniyinsa ne kwaikwansa ne amma sai aka sa a cikin mahaifan wata mata matan nan ta renu wannan abin har halittar ya ba a rike ya cika sai aka dawo da shi cikin mahaifar ita wannan matan asalin matan shi to anan wajen wace ce mahaifiya eh ai ta baya zai iya yiwuwa bata yi bata dauki nauyi wata tara cikakke ba ina ma bai kai wata shida ba kaga wannan akwai shubha sosai a cikin al'amarin ko zai iya yiwuwa sai mu duba ita wannan kwanta ne sannan an sanya shi a cikin cikin wata mata ila wata hudu da wata hudu yayi sai aka dauke shi daga cikin cikin wannan mata aka mayar zuwa ga wancan mata din kaga ita dama kwanta ne wannan tarbiyyar da aka yi a cikin cikin wata mata an yi laifi an saba ma shari'a tunda an dauki maniyin wannan amaniyin wannan mijin wannan mata an sa a cikin cikin wata mata ta dauki nauyin taimakawa ta dan yi tarbiyya na wani lokaci sannan sai a zo a dauke shi a mahaifanta a dawo da shi nan an gane wannan to wace ce mahaifiya za mu yi cewa ta karshe ko tunda kwanta ne sannan kuma yaron ya zauna a cikin cikin ta shi ma zai iya yiwuwa ya zauna wata biyar ko wata shida Allahu a'lam wato ana kiran wannan atfalul anabib wato test tube baby shine wanda na faɗa ɗazu na biyar din wanda za a duki yaro a wanda za a fito da maniyin namijin da matan a sanya su a cikin test tube a rene shi har yaro ya fara ɗan tasowa sannan sai a sa a cikin cikin mahaifa sannan daga baya ta haife shi shi mahaifan kuma sai a ɗaure shi a ɗaure mahaifan sai lokacin haihuwa sai a sake shi Allahu a'lam. to sannan tambayar da aka yi jiya dangane da abin da ya shafi kiran sallah cewa a dan yi gargadi ga wasu masu kiran sallah cewa wasu masu kiran sallah suna yin kurakurai wajen kiran sallah a zaka ga wasu masu kiran sallah wajen Allahu Akbar sai ga wannan Allahu Akbar Allahu Akbar istifham shin Allah bai girma ne kaga wannan ma an aka bi ka'ida in ya san fasaran ya yi ridda amma kasancewan bai san fasaran ba za a yi mishi uzuri amma a yi sauri a gyara masa a nuna cewa abin da yake faɗa kafirci ne ko kuma za ka ga wani ashhadu anna muhammadar rasulullah ko ashhadu an la ilaha illallah shin na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kenan bai tabbatar ba ko sannan kuma da a da kuma ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah to kaga shi ma wannan bai halatta ko ya kamata wato nan zo ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah eh akwai Allahu akbar Allahu akbar to duk wannan kiran sallah bai halatta ba da kuma wajen hayya ala salah hayya ala salah wato ku taho zuwa ga dabi'a mai kyau ku taho zuwa ga kirkintaka ba sallah ba kuma anan wajen hayya ala falah shi kuma falah ne kuma ce falah sai a ce falah wato alfalatu shi ne daji hayya ala falah ku taho zuwa ga sahara ko daji hayya ala falah ku taho zuwa ga daji kaga mutumin da yake kiran ka zuwa ga daji za ka amsa kiran shi akwai matsala ko sannan kuma sai wanne akwai hayya ala salah akwai hayya ala akwai hayya ala salah salah shi kuma salah mahaifa ku taho zuwa ga mahaifa na'am ashhadu to Allah ya sauke ko sana to ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kana shi ma wannan kuskure ne Allah shi tare to karatun mu na jiya mun tashi ayata mun tsaya ayata 47 inda Allah ta'ala ke cewa wa yawma nusayyirul jibala wa tara al-arda baridatan wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada ranan da zamu tafiyar da duwatsu su zamanto kaman auduga wajen laushi ko su zamanto kaman ainihin narkakken ainihin a dalma ko su zamanto kaman rairayi mai laushi wata ran arka bari zata kuma zaka ga kasa ya fito fili babu wani tudu wanda yake kange mutane daga hango wani wa hasharnahu kuma zamu tara su a waje daya don a yi musu hisabi falam nukadir minhum ahada ba za mu bar ɗaya daga cikinsu ba shine Allah ya ce wa uridu ala rabbika saffat sai aka fikiro da su zuwa ga ubangijinka sahu-sahu dukkan mutane gaba ɗaya na duniya aka fikiro da su zuwa ga ubangiji sahu-sahu sai Allah ta'ala ke cewa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra haƙiƙa kun zo mana kamar yadda aka halice ku a matakin farko yadda aka halice ku farko kuna tsirara babu kaciya kuma sannan kuma babu ainihin takalmi kuna huntaye haka za a tashe ku ranar alkiyama an gane ku sai Allah ta'ala ke cewa bal za'amtum allam naj'al lakum maw'ida a kuna tsammani kuna rayawa cewa ba za mu sanya muku wa'adi ba wa'adin me wa'adin alkiyama kuna ganin cewa alƙawarin da muka yi cewa lallai kiyama za ta tashi kuma lallai Allah ta'ala zai tayar da ɗan adam kuma ya musu hisabi kuna ganin duk wannan gaba ɗaya ba zai faru ba to gashi nan ya faru an gane ku gashi nan abinda kuke ganin ba zai faru ba gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya farar da shi a wata aya Allah yana ba mu labarin irin waɗannan kafirai da dama da suke ganin cewa idan mutum ya mutu shikenan ya zama to kasa har abada Allah ba zai tayar da shi ba shine Allah ta'ala ke cewa wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu may yamut bala wa'adan alayhi haqqan Allah yake sirrinsa da Allah wato sirrinsa da Allah iya kokarin aymanihim iya kokarin rantsuwansu cewa la yab'athu Allahu may yamut cewa wai Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba da zaran mutun ya mutu shikenan adiza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamma ba'usuna khalqan jadida shi idan muka mutu muka zaman to turbaya muka zaman to kazuzuwa shin za a tashe mu zuwa ga wani sabon halitta shin wannan zai yi sai Allah ya ce kul kunu hijaratan aw hadida an gane kace musu ku zaman to dutse ko bakin karfe ko wata halitta da take da girma a cikin zakatun insha Allah Allah ta'ala zai tashi ku ba makawa an gane akwai sanda Walid bin Mughira ya daga kashi kashi kashin wata dabba haka ya nuna ta yake ce ma annabi kul qaidi cewa mai yuhyil izama wa hiya ramim shin wane ne zai rayar da wannan kashi alhali ta diddige ta tsofi sai Allah ya saukar da aya yace annabi ya gaya mai kul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra kace wanda ya fara halittar ta tun farko shine zai rayar da ita wa huwa bi kulli khalqin alim shi masani ne ga dukkan halitta sannan wata aya Allah ke cewa wato za'ama allazina kafaru allan yub'asu kafirai suna rayawa wai ba za a tashe su ba sun yi amfani da lan harfu nafi wa nasbi wa istibal ba a tashe su ba yanzu nan gaba ba za a tashe su ba za'ama allazina kafaru allan yub'asu sai Allah ya ce annabi ya gaya musu Allah ya ce kul gaya musu ya rasulullah bala wa rabbi latub'asun aha kace musu na rantsa da ubangiji na wallahi za a tashe su thumma latunabba'un bima amiltum sa'annan wallahi za a ba ku labari sai abin da kuka aikata duk abin da ka aikata a farkon rayuwanka har ƙarshen rayuwanka insha Allah za a ba ka labari kana mamakin wannan ne sai Allah ya ce wa zalika ala llahi yasir wannan a wajen Allah bai sauki ne a wata aya Allah ke cewa kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin kamar yadda muka fara farkon halitta haka zamu bai da shi wannan alƙawari ne muka yi kuma lalle mu masu aikatawa ne an gane wannan ko to akwai hadisi wanda Imam Muslim ya ruwaito daga Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha take cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamah hufatun hufatan uratan qurran za a tashi mutane gobe kiyama hufatan suna huntaye babu takalma uratan suna tsirara qurran sannan kuma babu kaciya kowa gobe kiyama za a tashe shi yana huntu a tashe shi babu kaciya haihuwa uwar shi sannan kuma yana tsirara shine sai wannan ya ba Aisha mamaki addinin musulunci da ke kiyaman bayyanar da al'aura ko addinin musulunci yana daga cikin addinin da ke tsananin kiyaman bayyanar da al'aura ana so mace ta rufe dukkan jikinta gaba daya in son samu ne ta rufe ko ina a jikinta in kuma ta ga dama ta rufe ko ina ta bar fuska da tafin hannu babu wani addini wanda ya kula da tsare al'aura da rufe al'auran mutane kamar addinin musulunci zaka ga masu bin addinin nasara zaka ga ainihin mata sun shigo da miniskirt ko mata sun shigo da tufafin shara-shara ko mata sun shigo da matsatsen tufafi ko saurayi yaron kuma budurwarsa wai sun zo coci ina ba san gane zaka ga su kusan tsirara ne shi mai wa'azi yana wa'azi idan shi na kan mata misali ina ba san gane sai ka ga duk addinan gaba daya babu wanda yake kulawa da rufe al'auran mace kamar addinin musulunci babu yadda za a yi mace ta zo masallaci tsirara ba zai yiwu ba sannan kuma idan mutum yana kishin addini ba zai taba yadda matar shi ta fita unguwa ba ko da gele ba zai taba yadda ko gele bane in za ta fita unguwa sai ta yi shiga na musulunci wannan ayar da Allah ya ke cewa ya ayyuhan nabi qul li azwajik وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن an gane za ka umurce su su rufe ko'ina kafin su fita unguwa an gane wannan aiki to amma gobe kiyama fa shine wannan ya ba Aisha mamaki an gane kowa da kowa da maza da mata za a cakuda yanda ka san kwari za a zo a taru gaba daya da maza da mata gaba daya tsirara kowanne daga cikin su al'auran shi a bayyane shine Aisha radiyallahu anha take cewa ya rasulullah ar-rijalu wan-nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd tace ya rasulullah maza da mata sashe na kallon sashe ya rasulullah wannan haka abin zai yi sai annabi ya ce ya Aisha yace Aisha al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd yace Aisha al-amrin yafi tsanani daga ainihin wai har sashe ma su kalli sashe ba zai yiwu ba wannan rana al'amari ya yi tsanani bala'i ya yi bala'i an gane ko yau mai sirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni ranan da mutum ke gudun dan uwansa yana gudun matarsa yana gudun mahaifinsa an gane baya son sa hadu da mahaifinsa baya son sa hadu da mahaifiyarsa baya son ya hadu da abokinsa baya son ya hadu da wa da matar shi saboda yana jin tsoro kada kowanne daga cikin su ya nemi haƙinsa ila yana da maki 60 wanda ana buƙatar maki 100 ne a shiga aljanna amma in kana da 60 akwai dan abin da za a akwai dan aljanna za a saka dan ka samu jayyid kamar kilan ka hadu da mahaifinka wato akwai haƙin da ka toye mahaifinka to mahaifin zai dan kwashi maki 10 ko maki 20 ina ba san gani ila za ka mura matarka ila matarka akwai haƙin da ka toye mata ila ka kiyar da matarka ta yi karatun addini ila matarka baka bata kuɗin cefane wanda zai wadace ta ka toye mata haƙi sai gobe kiyama sai matarka ta ce ina wane ka ce ga dinan ka biya ni kuɗin ce bane na kaga anan wajen ba za a biya da kuɗi ba da me za a biya za a biya da ainihin lada ne ayyukanka masu kyau shine za a kwasa a biya da shi an gane wannan ko anan wajen mahaifinka ka dade kana saba masa mahaifinka ya tsufa ka yi watsi da shi baka kulawa da haƙƙinsa baka yin kaza idan ka samu da mahaifinka zai nemi haƙƙinsa sai a kwashe ladan gaba ɗayan an kwashe ladan mafi yawa sai ladan da ya ragu 20 da wani abu bai kai matsayinka na shiga aljanna ba sai a ce a ingiza ka wutar jahannama an gane wannan ko shine ma'ana wannan rana yawma yasirru almar'u min akhihi kenan wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'ni yughni a wannan rana ko da mutum a wannan rana sha'anin shi ya ishe shi baya son ma ya gamu da wani a wannan rana to ita Aisha tana mamaki tana cewa ya rasulullah maza da mata a hada su waje sai tsarara ai za a yi barna sai annabi ya ce ya ce Aisha al'amarin ya fi karfin wannan ma abin ya dame su in ka ga mutum har yana kallon mace yana sha'awa hankalin shi a kwance yake yanzu ko a duniya ne ana barin wuta jirgin sama na barin ba ma ba mai tankokin yaki na bari ana gudu kowa na cetar ranshi idan ka ga mata tsirara za ka yi sha'awar su ballantana kuma ranar tashin kiyama wannan rana ko da ka ga mace tsirara ma hankalinka ba zai kai nan ba kwanciyar hankali ke sanyawa har mutum ma ya yi sha'awar ga wata mace yana sha'awar ma ya yi alaƙa da ita an gane wannan ai to saboda haka wannan shine abin da manzon Allah ya kaya wa Aisha radiyallahu anha نعم
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
تو أن رانا باي أن تارا متاني كبا كده ووضع الكتاب ذا أعجي للتابي فترى المجرمين مشفقين مما فيه ذا كما سلي في سنة جن صورو سن فرجتا hankalin su ya tashi min mafihi saboda abin da ke cikin wannan littafi, hankalin su ya daga kwarai da gaske lura da abin da ke cikin littafin. An gane sun san cewa duk abin da suka aikata Allah ta'ala ya riga ya rubuta, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Allah yace lalle muna rayar da matattu kuma muna rubuta, za mu rubuta duk abin da suka gabatar alkhairi ko sharri, kuma za mu rubuta abinda ka bari a baya na alkhairi ko sharri. Idan mutum lokacin da ya mutu ya bar ainihin gidan sulma, ya bar gidan karuwai da gidan lalata, an gane wannan ai, ya bar dukiya na haramu, ya gina gidaje na haramu, duk waɗannan abubuwa za a rubuta kuma za a bishi da zunubi a cikin kabarinsa. An gane wannan ko? Sabanin mutanen da ke cewa suna jin tausayin ƴaƴansu, saboda tausayin ƴaƴansu za su yi ƙoƙari su saci dukiyar gwamnati sosai don su bamma yaran abin da za su gada. Shi yaro babu ruwan shi ya ci halal. Shi yaro bai san cewa kudin sata bane ka ajiye mai. A nan wajen yaro din nan ba zai yi bincike ba, zai gaji wannan dukiya halal malal. Amma kai fa, kai wannan dukiya zai rikide ya koma maka azaba. An gane ko? Shi kuma yaro ya ta cin dukiyar shi, in ɗan ɗana kirki ne ya mori wannan dukiya ya yi aikin alkhairi da shi, in ɗana banza ne ya ƙara aikata zunubi, zunubin nan ya zamanto bala'i a gare ka a cikin kabarinka. Ashe kenan irin wannan abin da wasu ke yi na bari mu saci dukiya da yawa kada ɗanmu ya wahala, garin son yaro sai mutum ya faɗa cikin haramu. An gane wannan ko? Kuma yaron nan bayan ka mutu ba zai tausaya maka ba, kila ma yana kiranka mai gaji, kila ma wannan yana cewa wannan tsoho wallahi ko wannan ya ji mutuwa ba, shi wallahi wannan bai gane ba ya ji mutuwa ba, wallahi zan aikata mishi ba. To kaga ya kosa maka mutu, shi bai ma damu da kai ba, amma kai hankalinka gaba ɗaya ka tattara akan shi, har ma za ka iya cin haramu, har za ka iya yin shirka domin ka azurta yaranka. An gane wannan ko? Shi ne a wannan rana za a sanya littafi, sai ka ga almujrimi masu laifi tun daga kafirai sannan da fasikai masu laifi, za ka gansu mushfiqina mimma fihi, suna jin tsoro, za ka gansu a firgice saboda abin da ke cikin wannan littafi. Wa yaqulun, za ka suna cewa ya wailatana, ya kai canmu, ma li hadhal kitabi, me ya samu wannan littafi ne, wannan littafi da aka gabatar da shi gare mu me ya same shi? La yugadiru sadiratan wala kabiratan illa ahsaha, baya barin karamin abu ko babban abu sai ya rubuta. Shi littafin baya barin karamin abu ko babba sai ya kidige shi ya rubuta. Duk abin da ka aikata duk kankanta shi gaba daya an rubuta shi. Shine ma'anan fa may ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Duk wanda ya aikata kwayar zarra, gwargwaron kwayar zarra na alkhairi, a wannan rana zai gan shi, an rubuta shi a cikin littafi. Sannan wanda ya aikata gwargwaron kwayar zarra na sharri zai gan shi a wannan rana. An gane wannan ko? To gobe kiyama dan adam ba zai ce ai wannan aiki ba nawa bane, ya tabbatar duk abin da ya aikata nashi ne. Amma shi matsalan shi me yasa wannan littafi ke bin kwakwafi? Littafin nan yana bin kwakwafi, littafin nan yana bin diddigi, baya barin karamin abu ko babban abu sai ya rubuta. To nan me ma'anan sagira ko kabira a nan wajen? Aka ce baya barin kaba'irul zunub, baya barin sagairul zunub, baya barin manya-manyan zunubai irin su shirka, irin su zina, irin su luwaɗi, irin su tauye mudu, irin su ainihin zalunci da algushu magudi, duk baya barin kifate ya kididdige shi. An gane wannan ko? Komai da komai da kuma ƙananan zunubai, mutum yana ta kallon wata mata har ta ɓace, duk sai ya rubuta shi. rana kaza kana kakura ma wata mace ido har ta wuce Allah ta'ala ya san da wannan in babu wanda ya sani Allah ya sani dan Allah ta'ala ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukfis sudur Allah shi ya san irin yaudaran nan na ido ya ringa satan kallo yana satan kallon wata budurwa har ya zamanto ta bace to Allah ta'ala ya sani wa ma tukfis sudur Allah ya san duk abin da kira za su ke boyewa duk abin da ka boye na sharri ga wani mutum Allah ya san da shi an gane wannan ko to shine aka yi magana da ainihin kaba'ira na zanubai da kuma saga'ir me yasa wannan littafin yake bin kukubi komai da komai sai ya rubuta sai Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira sai suka samu duk abin da suka rubuta gashi nan a halacce an gane ko duk abin da suka halatta sun same shi a halacce sai Allah ya ce wala yanzulimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntan kowa iya abin da ka aikata shi zaka gani innama tujzauna ma kuntum ta'malun ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tadhiru al-yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun kawai ana muku sakayya ne na abin da kuka zamanto kuna aikatawa wa wajadu ma amilu hadira wala yanzulimu rabbuka ahada to anan wannan littafi da aka ce ainihin mutum zai ga wato za a ajiye littafi wanda littafi ne Qur'ani ake nufi ko a Taurat ko Injila ko Sufi Ibrahim me ake nufi ana nufin Kitabullahi Al-Jazai domin idan mutum ya ga Kitabullah a cikin Al-Qur'ani sai ya tambayi kanshi wani irin Kitabullahi ne dan kitabullahi a cikin alqur'ani kusan kashi uku ne akwai kitabullahi kauni kadari kitabullahi kauni kadari akwai kitabullahi dini shar'i akwai kitabullahi jazai an gane wannan ku shi kitabullahi kauni kadari shine littafin da Allah yake rubuta abinda yake faruwa tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshen sa an gane ku shine Allah ke cewa bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala allahi yaseer an gane wata musiba ba ta faru a doron kasa ba a wato ko kuma ga kawo kan illa fi kitabin face yana cikin littafi an rubuta wanda littafi kitabullahi kauni kadari fadai yana cikin littafi min qabli an nabra'aha tun kafin ma mu halicci musiba din tun kafin musiban ya faru tun kafin Allah ya halicci musiban an riga an rubuta shi a cikin lawhul mahfuz cewa lallai wannan abin zai faru an gane wannan ko komai Allah ta'ala ya riga ya faɗa cewa zai faru qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana kace babu abin da zai same mu sai dai abin da aka rubuta mana wa ma hum bidarin bihi min ahadi illa bi iznillah saboda haka babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana a cikin kitabullahi kauni kadari kaman hadisin nan na ibn Abbas ne go wanda annabi ke cewa a Anas bin Malik ina jin al-Ansari da annabi ke ce mai ya gulam annabi ya goya shi akan ainihin jaki Ibn Abbas ne annabi ya goya shi akan jaki sai annabi yana masa nasiha yana ya gulam inni uallimuka kalimat ifazillah ya fazuka ifazillah tajiduhu amamaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'al billah to mahallu shahi cewa abinnan wa inishtamu ala an yanfa inna nasa inishtamu ala an yanfa uka bi shay'in wa'alam anna al-umma law ijtama'u ala an yanfa uka bi shay'in la yanfa uka illa bi shay'in katabahu Allah lak wa law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in la yadurruka illa bi shay'in katabahu Allah alayka rufi'at al-aqlam wa juffatul as-suhuf ko wajabati suhuf kaga anan wato da al'ummar duniya za su taru ga baki daya akan su amfanar da kai da wani abu ba za su amfanar da kai da komai ba sai abinda Allah ya rubuta zai amfane ka duk duniya gaba ɗaya suna so su azurta ka duk duniya gaba ɗaya suna so su baka sarauta sai ka yi mulki duk duniya gaba ɗaya suna so sai ka ci zabe ba za su iya ba sai in Allah ya rubuta za ka yi mulki ba za su iya ba sai in Allah ya rubuta za ka yi arziki sannan da al'umma za su taru gaba ɗaya akan su cutar da kai da wani abu su kwace maka mulkinka ko su talauta ka ko su kuntata ma rayuwanka ba za su iya aikatawa ba sai da abin da Allah ya rubuta zai cuce ka ya kace an ɗauke alƙalami na rubutun ƙaddara sannan kuma littafin da ake rubuta ƙaddara da shi ya riga ya bushe rubutun da aka yi ya riga ya bushe ba zai gugu ba kaga wannan wani kitab ne wannan kitabullahi kauni ƙadari to akwai kitabullahi dini shar'i shine littafin Allah wanda aka saukar domin amfaninmu su ne littattafan da Allah ya saukar wa annabawa Allah ya saukar wa annabawa littattafai domin shiryar da halitta Allah ta'ala yana cewa alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wannan littafi babu shakka a cikin sa babu kokonto shiriya ne ga masu tsoron Allah allazina yu'minuna bil ghaib zuwa da karshe sannan Allah na cewa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati waliyatazakkar ulul albab wannan littafi ne muka saukar da shi zuwa gare ka mai albarka an gane ku dan su yi tunanin ayoyin sa ko ma abuta hankali su yi tadabburi akan sa Allah ya saukar da at-taura Allah ya saukar da injila Allah ya saukar da zabura da sauransu da sauran littattafai ya saukar da shi dan shiryar da al'umma an gane wannan ku to wannan sune kitabullahi dini shar'i sannan akwai kitabullahi jazai shine wannan da muka karanta na yau wa wudi al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fi ko fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura amma wanda aka ba littafi da hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannan za a yi masa hisabi mai sauki kuma zai koma zuwa ga iyalansa yana farin ciki domin ya ci jarabawa wa amma man utiya kitabahu wa ra'a zahiri fa sawfa yad'u subura amma wanda aka ba shi littafi a bayan sa aka tura hannun shi ne ya bullo ta baya sai aka mika mai littafin sa fa sawfa yad'u subura da sannan zai yi ta ihu yana kiran hallaka wayo na hallaka wayasla sa'ira kuma lalle zai koni a cikin wutar sa'ir innahu kana bi ahlihi masrura lalle ya kasance da a cikin iyalansa yana farin ciki yana aikata kafirci yana aikata zalunci yana yin shirka yana farin ciki to a wannan rana sai Allah ta'ala ya azabtar da shi an gane wannan wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi uluqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitabai yalqahu manshura a gane ku kowane mutum alzamnahu ta'irahu fi uluqi zamu lizumta masa wato recording shi kowane mutum akwai littafi wanda aka sanya mai a wuya an gane ku yana matsayin recorder ne duk abin da kake aikatawa a duniyar nan littafin nan yana recording wa nukhrijuhu yawmal qiyama kitaban yalqahu manshura zamu fitar mai shi gobe kiyama a matsayin littafi wanda zai gamu da shi abun watsawa za a hude mai littafin ya gani za a ce masa ikra kitabaka karanta littafinka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba yau din nan yau ya ishe ka kai da kanka kai makanka hisabi a nan wajen ba Allah zai maka hisabi kai da kanka ka gaya mana makin kanka yanzu gashi kai makin aikinka da kanka in kai makin ka ba kanka lada da zunubi mu gani an gane shi da kansa zai gani cewa lalle abin da ya aikata ba ya cancanci a yi masa azaba ko abin da ya aikata ya cancanci ya shiga aljanna ko abin da ya kama da wannan to wani lokaci ma ya dan fadi wani maki akwai makin da ya fadi kila ana buƙatar maki 40 ne shi ya ci 38 sai Allah ta'ala ya tausaya masa Allah ya yi masa falala Allah ya shigar da shi aljanna an gane ku domin Allah ta'ala rahamarsa ta rijaye mai fushinsa an gane ku shi ne ake cewa wajadu ma amilu hadira sai suka samu duk abin da suka aikata gashi a fili babu abin da za a boye wala yanzulimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalintan kowa na'am
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا
نعم الله تعالى زي تيغا مانا تشيوا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم الوقتين دا موكا تشيوا ملائكو كوي سجدا غا انبي ادم فسجدوا سي ملائكو غبا داي سكاي بييا سكاي سجدا الا ابليس سي دي ابليس شي كدي ني بي سجدا با كان من الجن dama shi iblis ya kasance daga cikin aljannu ne shi fa fasaka an amri rabbi sai iblis din nan sai ya kauce yayi tawaye daga bin umurnin ubangijinsa Allah ya bashi umurni sai yayi tawaye daga bin umurnin ubangiji sai Allah ta'ala ke cewa afatattakizunahu wa zurriyatahu awliya min duni shin za ku rike shi da zuri'ansa su zaman to masoya kuma bayana za ku rike shi mataimaka kuma bayana wahum lakum adu alhali da shedan da zuri'ansa duk makiyanku ne gaba daya ko shedan da zuri'anku gaba daya makiyanku ne a bayyane inna shedana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir lalle shedan Allah ya ga muku makiyanku ne ku rike shi a matsayin maki ko ku rike shi masoyi ku bincika duk abin da shedan yake so ku kyamaci wannan abin shedan yana son shirka shedan yana son ina son bid'a shedan yana son tsafi shedan yana son sihiri shedan yana son luwadi shedan yana son zina shedan yana son zalunci shedan yana son annabimanci shedan yana son kaza to duk abin da ku san shedan yana so ku kyamaci wannan abin shine ma'ana inna shedana lakum aduun fatakhiduhu aduwa lalle shedan a gare ku makiyi ne ku rike shi a matsayin makiyi fa saboda inna ma ya dahu hizbahu domin shedan yana kiran kungiyansa ne da ya kunu min ashabis sa'ir dan su kasance daga cikin ma'abuta wutan sa'ira in dai kai biyayya ga shedan to kai dan kungiyar shedan ne kuma shedan yana kiran mabiyansa dan su kasance daga cikin ma'abuta wutan sa'ir alam a ahadi lakum ya bani adama allah ka abudu shedan innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadha siratun mustaqim wa laqad azalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun Allah yace alam a'ahadi lakum ashe ba nayi alqawari da ku ba ya ku yayin adam tun kuna cikin alamu zar kin kafin ku zo duniya mun yi alqawari da ku mun yi yarjejeniya da ku cewa Allah ta abudu shaytan cewa ba za ku bauta ma shaytan ba Allah kadai za ku bautawa saboda innahu lakum aduwwun mubin kuma na ga ya muku cewa lalle shedan a gare ku makiyin ku ne fa a bayyane wato ya fito fili ya nuna kiyayya a gare ku to mutumin da ya fito ya nuna kiyayya a gare ka fili me kake jira da shi kuma ai babu abin da yafi dadi a duniya kamar ka san makiyinka in na riga na gane wani baya so na dai ni na huta ni abin da yake bani wahala a duniya in ka gane makiyina muna mu'amala da kai in ka gane wane ne kai amma da zaran na gane kai makiyina ne to wallahi na huta da kai cikin kwanciyar hankali zan yi mu'amala da kai an gane wannan ko to Allah ya gaya mana shedan makiyinka ne a fili gashi nan baya boye kiyayya kaga tunda an gane gaya maka ashe duk inda ka san ga shedan sai kai ta kasantsan da al'amarin shi ko shine Allah ta'ala ke cewa wa laqad aku a Allah ta abudu shedan innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni Allah yace lalle ku bauta mini ni kadai ha za su rabu mustaqim wato bauta mini ni kadai kada ku yi shirka da ni shine fa hanya mai kake wa laqad azalla minkum jibillan kaseera hakika shedan ya fitar daga cikin ku, ya fitar da jama'a kungiyoyi da yawa, shedan ya fitar da su ta hanyoyi daban-daban. Shin afalam takunu takilun? Shin ba za ku yi hankali ba ku mutane? To amma shin ƴan adam suna hankalta? Ba sa hankalta. To shine Allah yake cewa shin za ku riki zuriyarsa, za ku riki shedan da zuriyarsa su zamanto auliya masu taimako, ko auliya ko masoya, ko auliya majibinta min juni kuma bayana, wahum lakum adu, alhali su a gare ku makiya ne, su gaba ɗaya makiya ne. Shine ake tambaya a nan wajen, wai an tambayi al-Imam A'amash, an tambaye shi game da a can inda aka ce din nan shin Iblis yana da zuri'a. An tambayi Imam Sha'abi daga cikin malamai na salaf. Imam Sha'abi yana cewa sa'alani rajulun fa qala hal li Iblis zawja, wani mutum ya tambaye ni to akar makalla shin Iblis na da mata, an gane ku? Sai na ce mai, in ji Imam Sha'abi, inna zalika ursun lam ushirhu, wato ni wannan aure ne wanda ni ban halarce shi ba, a gaba na aka yi shi ba, lam ashhad, ban halarce shi ba, wannan aure ne wanda lam ashhad, ban halarce shi ba. An gane lokacin da aka yi auren ba na nan gaskiya ban sani ba, in ma yana da mata ko ba shi da mata ban sani ba. An gane wannan ku? Sai ce summa zakartu qawluhu, sannan daga baya sai na tuna da maganar Allah. Kaga babban malami ne fa, amma da aka tambaye shi a matakin farko sai ce shi gaskiya bai sani ba, bai san ko yana da mata ko ba shi da mata, in ma yana da mata lokacin da aka tsora mai aure bai sani ba. Can sai ya ce, sai tuna da ayan nan, afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu, shin za ku riki shedan da zuri'ansa su zamanto masoya kuma bayana, alhalin shedan da zuri'ansa makiyanku ne? A nan wajen shedan na da iyalai ko ba shi da su? To wanda yake da iyali yana da mata ko ba shi da su? Shi ne tambaya. An gane? Shi Imam Sha'abi da ya ga wannan aya sai ce alhamdulillah ya samu amsa, shedan na da mata. Sai ce fa'alimtu annahu la takunu zuriya illa min zawja, sai na gane ai zuri'a baya kasancewa sai da mace. Dole an ce wannan zuri'a wane ne? To lalle yayi aure ne. An gane ko? Fa qultu, sai na ce na'am, eh haka abin yake. An gane wannan ko? To wannan shine istinbatin da Imam Sha'abi yayi ga wannan aya din. Amma Imam Mujahid fa, Mujahid daga cikin tabi'ai shi ma cewa shi kuma cewa yayi, inna Iblis adkhala farjahu fi farji nafsi fa bada khamsa bayda, lalle Iblis ya shigar da kwansa a cikin, ya shigar da farjinsa wato zakarinsa a cikin zakarin kansa da kansa, sai yayi kwai guda biyar. Fa haza asalu zuriyati, wannan sune asalin zuri'arsa. Shi a wajen Imam Mujahid kenan shedan na da mata, bai da mata, shi yayi barbara da kanshi ne. Ina fatan gane wannan. Shi ya sanya zakarinsa cikin farjinsa, kila shi mata manzo ne kenan, yana da bangaren namiji da bangaren mace. Sai yayi abu, sai ya shigar da ainihin bangaren namiji a cikin bangaren mace, a cikin al'auran mace, sai yayi kwai biyar. Da yayi kwai biyar wani ji wannan, sai ce fa haza asalin zuriyati, wannan shine asalin zuri'arsa. An gane? Wasu suka ce wa inna Allah ta'ala khalaqa lahu fi fakhdhihi al-yumna zakaran wa fi al-yusra farjan, wai Allah ya halitta mai a cinyan shi na dama, ya halitta mai azzakari a cikin cinyansa na hagu, ya halitta mai farji. Fa huwa yankihu haza bi haza, yana yin alaka da wannan da wannan. An gane? Sai yayi alaka da wannan da wannan, sai a samu haihuwa. Fa karaja lahu kullu yawmin 10 baydat, sai kullun sai kwai goma ya fito daga gare shi. Kaga idan za a samu kwai goma kullun daga ciki, ai shedanin za su yi mana yawa. Ko ya khuruju min kulli bayda 70 shedanan, daga kowane kwai guda ɗaya fa shedan 70 ke fita, shedanun 70 wa shedana da shedani ya mace. Fa huwa yakhruju wa huwa yadir, yana fitowa yana tashi sama. Sai ce wa a'azamuhum inda abihim manzila, a'azamuhum fi bani adam fitna, a cikinsu wanda ya fi girman matsayi, wanda ainihin babansu, asalin baban nasu ya fi ganin girma, shi ne wanda ya fi girman fitina ga bani adam. wanda ya kware wajen halakar da bani Adam shine wanda ya fi girman fitina. An gane ko? To wannan shine fahimtar wasu daga cikin malamai. Wa qala qawm wasu ce laysa lahu aulad wala zuriya, wasu ce ba shi da yaya, ba shi da zuriya, ba shi da shi, amma kuma Allah ya riga ya ce yana da shi. Shin wannan mazhaba ka tantance ma a saurare ta? A'a, Allah fa ya ce afa tattakizunahu wa zuriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. To kuma wayannan sun ce wai ba shi da yaya, ba shi da zuriya, wai zuri'an sa su ne mataimakansa daga cikin shaidanu. Saboda ayan nan inna shaidana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, kawai yana kiran kungiyarsa ne dan su kasance. To kungiyarsa su ai kira zuri'ansa a wajen wayannan masu wannan fahimta din, kuma kungiya daban, zuri'a daban. An gane wannan ko? To duk wannan fahimta din, fahimtar shi wannan sha'adi da yace din nan, tunda an ce yana da zuri'a labudda yana da mata, wannan ba lalle bane. Zai iya yiwuwa su shi shedan Allah ya rufe wani nau'in halitta wanda zai iya samun zuri'a ba tare da ya samu mata ba, abu ne mai yiwuwa. Kuma wannan mai magana cewa shedan mata maza ne yana da al'auran namiji da al'auran mace, kuma shi da kanshi yake barbara da kanshi, to shi ma wannan yana buƙatar nasi, domin duk abin da yake da alaka da gaibi baya kamata mutum ya fassara da san ranshi. An gane? Wayannan manyan malamai sun yi ijtihadi, Allah ya saka musu da alkhairi. Shin za mu iya cewa kamar yadda wasu mabiya mazhaba suke cewa kawai duk wanda ka ɗauka daga cikin ra'ayin malaman daidai ne, ittilafu ummati rahama, saɓanin al'umma ta rahama ne, za mu iya cewa haka? Shin idan aka samu saɓani zai yiwu a ce kowanne ka ɗauka ya yi daidai? La. Menene ka'ida ta ahlus sunna? Idan kai ahlus sunna ne, me ka'ida? Ka'ida shine wa maktalafatil a'imma aw ghayruhum fa marji'uhum ila al-kitab wa sunna fa ma qama alayhi ad-dalil qubila ma al-i'tizar lil mubti'i min mujtahid al-umma. Wato duk abinda manyan malaman mu suka yi sabani, idan manyan malaman masu daraja suka yi sabani, Abu Hanifa ya ce kaza, Malik ya ce kaza, Shafi ya ce kaza, Ahmad ya ce kaza, Abu Dawud al-Zahiri ya ce kaza, wane ya ce kaza, menene makoma? Shin zabi san ka ake yi? Aka ce famarji'uhu ila al-kitabi wa sunna, makoman wannan sabani zuwa ga littafin Allah ne da sunna. An gane? Fa ma qama alayhi ad-dalil qubila, duk abin da dalili ya tsayu a kanshi za a amsa. Babu ruwanmu, duk inda ya fi ƙarfin dalili, babu ruwanmu. Mazhabanmu ne ko ba mazhabanmu ba ne? Idan ina bin mazhaba na Malik, sai na ga ra'ayin Abu Hanifa ya fi ƙarfi, wanne zan ɗauka? Kaga sai na zamanto daga cikin wa allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, su ne wa'inda suke sauraron magana sai su bi wanda ya fi ƙarfin hujja. Sai Allah ya ce mai? Ula'ika allazina hadahumullah, wa'inda su ne wa'inda Allah ya shiryar. Allah bai ce allazina yastami'una alqawla fayattabi'una aba hanifa ba, ce akwai ace haka? Allazina yastami'una alqawla fayattabi'una malik, allazina yastami'una alqawla fayattabi'una shafi, allazina yastami'una alqawla fayattabi'una wa ahmad bin hanbal, ya faɗa haka? Sai ce fayattabi'una ahsana, duk wayannan manyan malamai ne, ko sahabbai ne suka yi sabani, ko tabi'ai suka yi sabani. An gane? Muna mayar da wannan sabani ne zuwa ga ainihin kitabu wa sunna, wanda ya fi ƙarfin hujja mu ɗauka. Fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul, ba ce fa in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila al-mazhab ba. Wannan fahimta cewa ka tsaya kan mazhaba ɗaya kyam ba bincike kuskure ne, ya saba wa karantarwar Al-Qur'ani, ya saba wa karantarwar mai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake cewa izajtahada al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajrani wa izajtahada fa aqta'a falahu min ajrin wani. Ashe mujtahidi zai iya dacewa kuma zai iya mai kuskure? Dama idan yayi kuskure sai a rufe ido a tabin sa? La. Kada mu kasance kamar masu cewa kun baina idan sheikh kalmai baina idan gasil, ka kasance a gaban shehi kamar matacce a gaban mai wankewa. Ko fa man qala li shaykhihi lima la yubli abadan, duk wanda yace ma shehi da akar maka la ina zan dala kwa kwa dan dalili da Allah dan taimaka min, to har abada ba zai samu nasara ba. kawai idan shehi ya faɗi magana kawai ka rufe ido kai ta bin shi shin wannan shine da'awan salafiya da'awan salafiya shine allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana to ashe babu wani mutum guda ɗaya da muke taqalidi da shi in kace wane ne muke taqalidi da shi sai muce in har ma taqalidi ne to da manzon Allah kawai muke shine fa in tudi'uhu ko wa in tudi'uhu tasadu in kun bi shi za ku samu shari'a amma kowane mutum a duniya zai iya dacewa kuma zai iya kuskure Allahu a'lam insha Allah an ce lokaci yayi zamu tsaya da zamu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk